Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar an bankaɗo wani fasto da ke fakewa da guzuma yana harbin karsana bayan da ya mayar da 'yan gudun hijira sama da 4,000 kiristoci ya kuma zaɓi wata ƙanƙanuwar yarinya yana lalata ta. Waje guda kuma masu kishin al'umma a jihar Kano na yin kira ga masu fafutukar haƙƙin yaran Kano tara da aka sace da su faɗi da tunani domin fa sama da yara 47 a yanzu ake nema. Yayin da kwamitin tsaftace makarantun 'yan mari ya fasa wata makaranta ta 'yan mari a nan Kano wata ake zargin mallakar mataimakin babban kwamandan Hizba ce, wani malamin 'yan mari ya ce fa a yi hattara domin kaucewa gudun gara a Afkawo Zago. Za mu kawo muku saƙonnin ra'ayoyinku bi da bi, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci.
Me kike yi a wajen nan bayan tun da zuga shi can ana lecture?
Fitowa nayi ne gaskiya, ni fa ka san lecture nan da turanci ake yin ta, shi yasa bana ganewa.
To ai in dai rashin gane turanci ne matsalar ki da sauki, domin mu ma da duk ba ma ganewa. Amma muna fara zuwa makarantar Asad English Academy, shikenan muka wuce gurin mu. Baki ga 'yan group din mu ba idan suna fesa turanci kamar abin London?
Ba nan kawai suka tsaya ba, domin suna yin wannan karatu ne a ranakun Asabar da Lahadi, haka kuma sun bude ajujuwa na musamman a ranakun Litinin da Talata ko kuma ranar Laraba da Alhamis da yamma ko kuma da daddare, domin 'yan kasuwa da 'yan makaranta da suke karatun part time ko kuma ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su da lokaci a cikin ranakun Asabar da Lahadi.
Asad English Academy.
Za ku iya samun form ɗin shiga makarantar a kantin Garba Karfe Investment da ke kwanar Ganduje ko kuma a ɗaya daga cikin office ɗin makarantar da ke Standard Computer Institute a unguwar Sharda Pestri Daurada masallacin Ja'en.
Za ku iya kiran lambar waya kai tsaye 0809-3976-1111. Sanarwa daga daraktan makarantar Adams Said Adam Dandago.
Express Transport da ke tashar mota ta unguwa uku na tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road Sabon Garin Kano, sai ofishinsu da ke Mando Garage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Lagos, daga Lagos kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Lagos da Edo.
Leventis Agege, Abeokuta Expressway.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera, ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku. ƴan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo. ƴan adaidaita,
ƴan taxi
da ƴan okada
waɗanda suka kawo SD Express passenger suna da takuici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya
0800-22-78-39
ko 0800-22-76-39
ko 0800-85-77-14.
Tsanro da mugun hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shi ne ingantaccen maganin sauro, ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauran, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira lambar waya 0800-670-4087 ko 0700-380-7555. Domin tunanin maganin sauro, yi tunanin maganin sauro na wanzan shi ne zai gamsar da ku.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne yake muku sallama tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yau shirin zai fara ne da duka a murɗe ko kuma yin hannunka mai sanda ga kafatanin masu hankali a arewacin Najeriya, dangane da yadda darajar yankin ke dusashewa. An dai ta san rasa masu faɗa aji galiban dattijan yankin sun yi likimu, wasu saboda sun shiga gwamnatoci ana damawa da su, don haka ba za su iya fitowa su bayyana ainihin gaskiya ba dangane da halin da yankin ke ciki. Wasu kuma ba su shiga gwamnatin ba, amma gudun kada su yi magana yara su zazzage su, ya sa sun koma gefe, sun zira wa sarautar Allah idanu. Su kuma malamai da ke da mabiya da kuma mun barin yin huduba, su ma da yawa daga cikin su sun dauki layi. Wasu aqidar da suke ciki ita ce a gaban su, dan haka ba su da aiki sai zagi da kafirta wanda duk bai imani da irin tafarkin su ba. Wasu kuwa ba wannan ne matsalar su ba, su kawai sun mayar da mambarin nasu ne wajen yi wa ƴan siyasa bambadanci. Ko yaya aka samu matsala da gwamnati ko siyasar da suka aminta da ita? Juma'a nayi zaka ji sun busa lasifika, sun shiga kushe ga wanda ya taba siyasar da suke lasa. Idan mun takaita abin anan Kano kuma, abu ne mai sauki mai sauraro ya gane yadda da yawa daga cikin malaman mu suka dauki layi. Akwai malaman kwangwasiya, akwai malamai mabiya ta farkin gandujiya. Idan wannan yayi wa'azi sai kaji yana gugar zana da ke nuna ta farkin da yake bi, haka ma dan uwansa. Wannan ne ma ya jawo rikita kwakwalen matasa waɗanda sannan a hankali suke mayarwa da malaman martani. A haka sai kaga abin ya zama wani iri ko kuma bambara kwai namiji da suna Hajara. Wannan matsala dai ta yi tasiri matuka wajen rarrabuwar kawunan al'umma, ta yadda muke kasa hada kai mu tunkari wata matsala da ke danno mana. Masauraro, wannan maudu'i ne za mu tattauna a kansa sosai a cikin shirinmu na birgimar hankaka na makon gobe. To amma kafin nan, wannan matsala ta rarrabuwar kai da rashin tsayayyun masu fada aji ya sa koyaushe ana ta samun barakoki a arewacin Najeriya. Alal misali, a lokacin da iyayen yaran nan ke kukan ana sace musu yara bila adadin, babu wani babban yunkuri na bincika wancan al'amari sai da aka bankado asirin wani yaro da aka sace, ana yunkurin fita da shi, sannan ne aka mayar da hankali kan magana. Dole a ci gaba da jinjinawa rundunar ƴan sandan jihar Kano bisa yunkurin su na cimma nasarar wancan aiki. To amma fa ya kamata mu sani cewar akwai fa sauraron na akaba, domin yaran da aka sace sun zarta adadin da mutane ke fada. Masana na cewar sai an samu haɗin kai a tsakanin al'ummar Kano da kuma samun dattijai na gari masu fada aji da kuma samun malamai na Allah masu huduba akan gaskiya, sannan ne za a cimma nasarar wannan abu da ake nema. Idan ko ba haka ba, to fa za a ci gaba da ganin abubuwa da idan sun faru sai dai kawai a yi zance a dandalin sada zumunci da kafafen yaɗa labarai kawai zance mutu. Zancen nan dai da nake muku, yanzu haka an bankado asirin wani fasto wanda kawai ya yanki fegi a wani daji da ke birnin Benin na jihar Edo, ya bude sansani yana ajiye ƴan gudun hijira waɗanda suka guje wa yakin Boko Haram. Wannan fasto mai suna Salaman Folorin Show ya bude wannan sansani tun shekarar 1990, inda yake samun tallafi daga manyan majami'u daga kasashen waje. Sai dai a lokacin da yakin Boko Haram ya kamari sai dinga aikawa Maiduguri, ana ɗebo masa yara yana ajiye su a wannan sansani, inda yake fakewa da yada addinin Kirista. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya yi binciken kwakwaf akan wancan sansani, da ya hira da wasu daga cikin sama da yara 4,000 da ake zargin dukkanin su an ɗebe su ne daga yankin arewa maso gabashin ƙasar nan da ma wannan yanki namu na arewa maso yammacin wannan ƙasa. Binciken dai ya gano yara sama da 4,000 da zaurawa iyayen marayu da aka kashe mazaje sama da guda 400 da ke wannan sansani. Binciken na AFP ya gano yadda ake zargin fasto yana zabar wasu daga cikin matan suna yi masa hidima. Masu bincike daga hukumar lura da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF sun ce akwai zargi mai ƙarfi da ke nuna yadda faston ke lalata da waɗannan ƙananan yara. Waɗannan kuma suka yadda yakan ci zarafinsu ta hanyar duka da ke illata su ko hana musu abinci. Wata mai suna Rahila, yar shekara 16, da take amincewa da miƙa masa kai bori ya hau, ta bayyana cewar irinsu da suka ƙi miƙa kai sukan sha duka, domin idan ya fara dukanki baya tsayawa sai ya ga jini ya ɓalle miki. Ita ma wata ƙaramar yarinya mai suna Hawwa ta shaida cewar ta sha duka ne bayan da ta ce yunwa ta dame ta, ta buƙaci abinci, ta ƙara da cewar yakan yi duka da duk abin da ya zo hannunsa. Wannan fasto yana aikawa da dillalansa ne zuwa Maiduguri, waɗanda suke yi wa iyayen yara daɗin bakin cewar za a inganta rayuwar yayan nasu, kamar yadda wata uwa mai suna Rakiya wacce ta aika da yayanta 5 zuwa wannan sansani ta bayyana. Wani ma'aikacin tsaro da ke cikin tawagar jami'an tsaro da ke rakiyar abinci zuwa sansanin ƴan gudun hijirar ya samu shiga wannan sansani, inda ya ce abin da ya gani ya jefa shi cikin garari da kuka. Ya ce da idanunsa ya ga yara matasa daga shekara 20 zuwa shekara 3 su sama da 4,000 a wannan sansani, galibansu musulmi ne da ke magana da Hausa, amma fazancen addinin musulunci sai dai idan an sake basu kalma, domin ya ce duk an sauya musu addini. Wannan jami'in tsaro da ya nema a sake sunansa kasancewar har yanzu yana aiki ya yi kira ga manyan arewa da jagororin musulmi da su duba wannan matsala, maimakon balokoko kan wani abu da bai taka kara ya karya ba idan an kwatanta da wannan al'amari. Masu sauraro, yau ma anan za mu jingine wannan magana sai a tara shirinmu na gaba. Yanzu kuwa sai wani babban abin takaici mai cike da tausayi wanda za mu taɓa shi kaɗan alabashi a shirinmu na gaba. Maɗora, domin wasu bayan Allah ne suka yi kukan cewar ƴan sanda a caji office din Madobi sun lakada wa dan uwansu duka wanda ya sanadiyar rasuwarsa. Ahmad Nasir Madobi shakiki ne ga marigayi Abba Nasir mai shekaru 20 a duniya. Ya shaida mana cewar rikici ne ya shiga tsakanin marigayin da abokin sa har ta kai ga ƴan sanda. Kuma a lokacin da aka zo neman sa baya nan sai mahaifinsa daga baya ya dauke shi da kansa ya kai shi gaban ƴan sanda inda su kuma suka fara tuhuma. Abu har ya kai har da mari. A lokacin da marin yayi yawa ne inji shi wannan bawan Allah sai marigayin ya rama marin daga nan ne ƴan sandan suka kwaso kulake suka shiga jibgar wannan matashi akan idan mahaifin nasa a ƙarshe dai har sai da ya fara fitar da dafara. Babban abin tayar da hankali akan wannan al'amari shine yadda shi Ahmad ya bayyana cewar a lokacin da dan uwan nasa ya galabaita saboda wancan duka na ƴan sanda har ta kai ya fara fitar da dafara sai ya nemi a bashi dama ya kai shi asibiti. Anan ne yace wani ɗan sanda mai suna Sabiu ya ce masa ai sai ya bayar da naira 10,000 an baiwa DPO a matsayin toshiyar baki kafin a bashi dama ya kai dan uwan nasa asibiti. Yace da kyar ya samu naira 8,000 ya bayar. Sabiin kuma ya karba ya bi bayan DPO ya bashi bai bashi ba Allah masani. Kamar yadda dan uwan nasa da yace akan idan sa aka yi dukan ya bayyana.
Inda Sabi ya dake shi a gadan bayan shi mutun zai iya dunkula hannu ya saka. Sun kai shi asibiti a Madobi muka zo muka tara an ce ai rifarin din shi zuwa Murtala. Nace to zan dauke shi na tafi. Sabiu yace min kawo wani abu da za a ba DPO in bada 10,000. Nace masa ni 10,000 gare ni amma dai ga 8,000 ya ba DPO din.
To akan wannan batu mun tantaba kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano DSP Abdul Haruna Kiyawa wanda yace sun samu labarin kuma suna nan suna bincike. Maganar zargin naira 8,000 belin zuwa asibiti ma da masu korafi suka ce sun baiwa Sabiu kuma kakakin ya ce za su bincika.
Mun samu wannan rahoto marar dadi daga garin Madobi wanda tuni kwamishinan ƴan sanda ya bada umarni an tsare ƴan sanda uku a nan sashen bincike dake Banfai. Yanzu haka muna jiran baturen ƴan sanda na garin Madobi domin ya kawo mana cikakken bayani na faruwar wannan lamari.
Tuni dai muka samu labarin cewar tawagar kwamishinan ƴan sanda karkashin wakilcin jagorancin mataimakin kwamishinan ƴan sanda sun halarci garin domin haƙurƙurtar da dangin mamacin da kuma alƙawarin ɗaukar mataki. Kuma a gobe ne ma za a zauna da shi kwamishinan ƴan sandan fuska da fuska da su dangin mamacin domin ganin yadda za a kamo bakin zara. Allah ya ji kan musulmi. Masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Ba ku shawara kan aikin noma
da masu iri da mano
kuma na alkama masara shinkafa
da masu iri da mano
kuma tumaturi kabeji da kankana
da masu iri da mano
yaro da makaras da warku ku nema
da masu iri da mano.
Masha Allah gona ta tayi kyau yabanya ta habaka.
Malam Nuhu ada sambatu kuma
dole ne nayi sambatu laure nayi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande. Lalle irin Chimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarin su wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don karin bayani ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road ko ku neme mu a number tarho kamar haka 0803-6668-425.
Chimande masu hada-hadar iri tare da bada shawarwari na aikin noma.
Hakika hankalin maniya ta zuwa aikin Haji da Umara da zuwa kasashen ƙetare ya kwanta da ƙara bayyanar jajirtaccen kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited. To kuma jama'a ku shigo rukunin abokanan hulɗar Mustalifa Travel and Tours Limited. Ina kuke maniya ta aikin Haji da aikin Umara ko kuma ma'abota zuwa kasashen ƙetare domin bude ido ko neman lafiya? Mustalifa Travel and Tours za su kai ku kasar India, kasar China da kuma kasar Dubai da dai sauran kasashe dake fadin duniya. Sannan suna saida tikiti na zuwa kowane gari a fadin Nigeria. Kar ku jira, ku garzaya kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited dake number 23 gedegede kan titin zuwa Zaria dake kallon gadar Lado a saman benin Mama Global Ventures. Mafi sauki ku kira su akan number waya 0818888337. Aikin Mustalifa Travel and Tours akan farashi mai sauki.
A nan kuma makarantar Hikima English Academy na maraba da manya, matasa, ƴan mata da maza domin koyon harshen Turanci tsagwaransa. Makarantar Hikima English Academy ta ware muku aji na kowa da kowa da kuma aji na musamman mai dauke da ƴan tsirarin ɗalibai, wato dai special class, domin dai samun kulawa ta musamman. akwai kuma ajin public speaking sai kuma aji na kai kadai wato ajin daga kai sai malam ana gabatar da karatuttukan a ranakun Asabar da Lahadi da kuma ranakun Alhamis da Juma'a makarantar hikima English Academy ta yi muku tana dillata tafai kamar daily English mai fassarar Hausa da kuma Turanci zalla domin ku yan conversational English sai English oral practice da kuma 40 common mistakes in English dukkanin su wallafar Muktar Alhikima zaka iya sayan form ko register shiga makarantar a ofishin makarantar dake Shay Shopping Plaza dake kofar gadan kaya ko kuma ne mai sa lambar waya 08039597976
A'a, kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya?
Magnet kenan, ga dadi, ga gardi, ga kamshi, ga kuma auki, sannan gashi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet tomato mix, sabon tumatir ne mai saukin amfani. Babu ruwanki da ballayin markade ko kuma a zo a ce ya zube. A inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci. Kuma da ƴan kudinki kalilan zaki samu sabon tumatir leda na magnet.
Daga yau ni da iyali na zamu fara amfani da sabon tumatir leda na magnet.
Ga masu sayan daidai ko sari sai su garzaya kasuwar Singa dake nan Kano wajen dilolin mu wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamir ko wajen Kabiru mai Sabulu. Ko kuma a kira 081-211-999
Magnet Tomato Mix sabon tumatir leda mai inganci.
To madalla. Anan kuma ma'aikatar kasuwanci ta jihar Kano tana ƙara jan hankalin duk masu hada-hadar kuɗi ta POS da su yi rijista da katafaren kamfanin Busy Mobile Nigeria Limited domin sabunta rijistar su. Wata sanarwa mai kunshe da sa hannun Muhammad Samba Iliyasu, wata sanarwa mai dauke da sa hannun Muhammad Samba Iliyasu, daraktan mulki na ma'aikatar kasuwanci ta jihar Kano, wacce ya rubuta a madadin famanin sakatare, ta ce yin rijista da kamfanin Busy Mobile ya zama wajibi ga dukkanin mai harka ta BOS domin kokari ne na tsaftace harka da kuma magance matsalolin kwararar bata gari a cikin wannan sana'a ta zamani. Ma'aikatar kasuwancin ta ce tana yawan samun korafe-korafe na matsaloli da ma wasu dake aikin na POS ba bisa ka'ida ba. Dan haka ne ma aka yanke hukuncin daukar matakan magance matsalar domin amfanin al'umma. Haka kuma ana kira ga duk masu wannan sana'a da su karbi shaidar yin rijista wurin kasuwancin su kamar yadda doka ta tanada. Idan ko ba haka ba za a iya fuskantar fushin hukuma. Daga ƙarshe ma'aikatar ke neman haɗin kai da goyon bayan 'yan sanda domin cimma nasarar wannan aiki mai amfani. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta cafke guda daga cikin 'yan sintirin nan da ake zargi da hannu cikin kisan wani matashi da ake zargin ɗan shaye-shaye ne. Wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani.
Kamar yadda shaidun gaddiyo suka yi filin inda ranka bayani.
Amma ga 'yan kwamiti su suka ritsa shi sai faɗa wannan ruwa kan ya tsira.
Ɗaya daga cikin matasan da aka dakume wanda ake zargin su ne da wannan aika-aika ya bayyana cewar ai shi nasiha ya je musu.
Eh a nasiha muka je ai dama ba kame ba. Ba shi muka biyo gurin ba.
DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce za su ɗauki matakin mika su kotu da zarar sun cafke ɗayan.
Tuni ma mun kama mutum ɗaya cikin su kuma ɗayan shi ma duk inda yake za mu kamo shi kuma da zarar mun kammala binciken mu mai faɗi za mu gurfanar da su a gaban kotu in mun kama su da aikata wannan aika-aika.
To Allah dai ya bayyana gaskiya. Yanzu kuma ga saƙonku da kuka aiko mana ta dandalin sada zumunci na Facebook tare da Zulaihad Yusuf Aji.
Saƙonmu na farko wanda ya fito daga hannun Coach Ayo cewa yake gaskiya 'yan sintiri suna yin abin da suka ga dama, ya kamata a dakatar da su akan yadda suke yin hukunci kan jama'a su fara ɗaukar doka a hannunsu. Shi kuwa SV Shiwaki cewa yi ta lallai aiko kaso 90 na 'yan mata da samari duk mahaukata ne domin ni kaina nakan yi selfi kamar sau 10 a kowace rana musamman ma a makaranta.
An gaida Zulai. Kamar sallama ga takardar neman taimako ta wata kankanuwar yarinya wacce mahaifinta ya shigo da ita. Wannan yarinya dai ta rasa idanu guda ɗaya ne sakamakon cutar kansa. Mahukunta kuma a asibitin koyarwa na Malami ne Kano suka ce dole sai an riƙa yi mata wata allura da ake siyarwa naira 30,000 kowane wata domin ceto lafiyar ɗaya idanun nata. Kada shi ma wannan ciwo ya shafe shi. Dangin yarinyar suka ce ba su da hali. Dan haka suke roƙon bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsu da wannan kuɗi naira 30,000. Ga kuma wanda yake son taimakawa yana iya sa ta a lissafi ko wani wata dai za a ringa siya mata wannan allura ne akan naira 30,000. Ha kuma ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Binta Abdullahi wacce Allah ya jarabe ta da lalura. Mahukunta asibitin Mutala suka buƙaci naira 80,000 domin yi mata aiki. Ta ce ba ta da hali. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Hawwa'u Bashir wacce za a yi wa hoton kwakwalwa akan naira 15,000. Danginta sun ce ba su da hali, da haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka. da fatan bayin Allah za ku taima.
Shararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci dalla-dalla cikin hikima da dabara, wato Al-Asad English Academy, sun fara daukar sabbin dalibai masu son koyon ingantaccen turanci daga farko, ko daliban secondary diploma, NCE ko degree, ga maza har da mata ko ƴan kasuwa. Kuma mun tanadar muku ajujuwa na musamman domin waɗanda ba su taba yin makaranta ba a ranakun Asabar da Lahadi, Litinin da Talata ko Alhamis da Juma'a. Kuma mun tanadar muku kayan karatu na zamani da kuma hanyar koyarwa ta zamani, sannan babu cinkoso a aji. Muna koyar da darussa kamar haka: How to read and write, English grammar, oral English, conversational English, letter writing in English da ma sauransu. Za ku iya samun form da ma yin register a makarantar Al-Asad English Academy dake Buhari Shopping Complex number 55 Hadeja Road, Yankaba, Kano, Dabda Ofishin MTN. Domin ƙarin bayani ku kira lambar mu kamar haka: 0806015059. Akwai tabbacin za a koyi turanci.
A ci gaba da faɗi tashin taza da tsifar tsaftace harkokin sufuri da kuma saita sahun ma'aikatan hukumar Karo ta musamman na sa kai, waɗanda sabon shugaban hukumar Honorable Dr. Baffa Babba dan Agundi ya rushe tun bayan shigarsa ofis domin yi musu garan bawul. Yanzu ka dai cikin salon mayar da ruwa rijiya hukumar gudanarwa ta Karo ta. Na sheda musu cewa ga dukkanin mai sha'awar ci gaba da bada gudunmawar sa wajen tabbatar da ganin ana yi wa dokokin tuki akan titi da'a, maza su hanzarta zuwa shalkwatar hukumar ta Karota dake Club Road dauke da kofin takardar sake neman aikin na Karota mashi kazalika. Kuma waɗanda aka yi babu su a baya amma suna da sha'awar shiga tsarin na Karota mashi domin bada gudunmawar su, kofa a buɗe take ga kowa da kowa. Ku hada hannu da hukumar Karota domin cimma muradan bin dokokin titi sau da kafa don kare rayuka da dukiyoyin jama'ar jihar Kano. Wannan sako ne daga Alhaji Ismail Ammani, mai zare shugaban jami'an Karota na sa kai.
Jama'ar Kano, Karota kuma ba ta goyen baya.
Infocus Mobile,
sabutaka sabon ingantacciyar wayar Infocus Vibe 1 ko Vibe 2. A yau wayoyin Infocus na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya sayi a cikin farashi mai sauki. Infocus Mobile Phones an shirya su ne a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa. Wayar Infocus Vibe 1 sauƙin sarrafawa ga wireless radio, tana kuma dauke da 1000 mAh babban battery mai karfi hadi da nagartaccen Bluetooth. Infocus Vibe 2 na da manyan kyamarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie, like sim guda biyu da kuma gangariyar screen mai launi, gata da yarika guda bakwai wanda ya hada da Turanci da French da kuma sauransu. Da kudi naira 10,000 zuwa 6,000 zaka iya mallakar sabbin wayoyin Vibe 1 ko Vibe 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su. Ana samun Infocus Phones a Beirut Road Farm Center, kasuwar Sabon Gari da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu. Dan zama dillali na wayoyin Infocus sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ala Agege dake lamba 88 Beirut Road Pacific Center a nan garin Dabo, ko a buga lambar waya 0706620336.
Sai Infocus.
Hasken rana ko radu,
solar system zamu saka.
Kamfanin Access Energy da haɗin gwiwar Access Business School sun kawo Kano arzikin horaswa kan fasahar samar da hasken maganin duhu ta hanyar amfani da hasken rana, wato solar energy. Masu takardar ilimin secondary zuwa degree na master su ne da damar yin register domin koyon fasahar sanya lantarki hasken rana a kamfanoni, tituna da gidajen jama'a, ga kuma fasahar gudanarwa ga masu burin kafa irin waɗannan kamfanoni. Access Energy ya fara register masu sha'awa headquarters sa dake Damarke Hotoro Daura da NNPC Depot a nan Kano. Raba kanka da masifar rashin aikin yi alhali ga kwalin karatu a hannunka. Leka kamfanin Access Energy domin amfana da wannan tsari na koyon sanar sanya lantarkin hasken rana, wato solar, a gidajen jama'a da kamfanoni da kuma sanantu. Don mai sha'awa ya tuntubi kamfanin Access Energy da ya sami lamincewar ma'aikatar ilimi mai zurfi a harkokin sa dake Damarke Hotoro Daura da NNPC Depot, ko ka kira wannan lamba 0806052519.
Tsari ne mai inganci, masu gidaje sai ku saka
hasken rana ko radio.
Yaya na ganka da nikin waɗannan kaya haka?
Mira kina.
Mira kuma ta tabbata kenan duk inda ka zauna. Mira. To wallahi inda kishi ya ce ba dai a gidan nan ba.
Shakur minki. Mira wata sabuwar manhaja ce da mu matuƙa babura mai kafa uku ke amfani da ita domin ƙara bunƙasa sana'ar mu. Kamar dai ka san tukunyar mu ta canza. Dan ni kwana nan ma mota zan siya na sake sakawa a Mira.
Yanzu na ji zance.
Mira ta samu tsaro ga matuƙa babura har da fasinjojin da muke dauka. Ga kuma rajin kaso 50 rigis ga fasinjoji. Za kuma ki iya kirawo ko ka kirawo Mira su zo har gida su kai ki duk inda yake so a raba. zaɓin kuɗin da ya dace ki biya. Haka zalika domin kaiwa da dauko yaran mu daga makaranta duk mira za su yi mu. Ga kuma sauƙin hanyoyin biyan kuɗi domin za ku iya biyan kuɗin ku cash ko ta hanyar ajiye kuɗi ta banki.
Lalle sauƙi ya zo mana har gida. To yaya za a yi na same su?
A ofishin su dake kan titin zuwa BUK Gaida House akan kofar Dan Agundi ko a kira su ta lamba kamar haka 081-447-079 ko 081-447-079.
Fasinjoji kuwa za ku iya sauke manhajar mira ta wayoyin Android ko Apple su fara amfani da shi nan take. Tuna da sunan Mira, hanyar sufuri mafi sauki.
Dika dika kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdallah, Aminu Abdi Bakano ma Zulaihad Yusuf Aji, sai kuma Salisu Ahmad Garanya wanda da taimakon Abdulrahman Hamisu na Madina suka sarrafa na'ura don sadan da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.